Sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad Dalo da kuma Niyar muryar Arewa. Za ma ku iya kama mu ko kuma ku saurare mu kai tsaye duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmusi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Talata 21 ga watan Maris. Bayan labaran duniya za a ji cewa hukumomi sun yi ƙarin haske game da musababin kafa dokar ta ɓaci a sassan jamhuriyar Niger. Za a kuma ji cewa wata ƙungiyar tabbatar da zaman lafiya da ci gaba a jihar Borno ta buƙaci Boko Haram ta kai zuciya nesa. To ko gayyatar Hamid Ali na hukumar kwastam da majalisar dattawan Najeriya ta yi na da nasaba da kama motar wani babba da kwastam din ta yi?
Ni maganan motan shugaban majalisar dattawan ma ni makarantawa na yi a jarida, ina mamaki a sai ma abin da ya kawo maganan kenan. To kuma ni ɗaya daga cikin abin da gaskiya bana yadda da shi, inda za a zo a maida majalisa kamar fadan wani da wani ne.
Za a kuma ji ci gaban da aka samu a wato sannan kuma za a ji sauran rahotanni da za mu gabatar muku da su kamar yadda muka samu musamman ma game da shi wannan kira da wannan kungiya ta jihar Borno da dai sauran rahotanni. Amma yanzu ga labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Shugaban kasar Ghana ya aike da sakon ta'azirarsa ga 'yan uwan mutanen nan 18 da suka mutu sakamakon faduwar wata itaciya a kansu a wurin kallon ruwan da ke kwararowa daga tudu. Ya ce na samu labarin abin bakin cikin da ya faru jiya a wajen da ruwan Kintapo ke kwarara. Ina miƙa ta'aziyata ga 'yan uwan waɗannan mutane game da wannan abin bakin cikin. Shugabana na Akufo Addo ya aike da wannan sakon ne a shafinsa na Twitter a jiya Litini. Wannan itaciya da aka bayyana mai girman gaske ta faɗi ne a lokacin da aka yi tsawa a wannan wurin da ruwan Kintapo ke kwarara. Wannan wuri dai sanannen wuri ne da ake zuwa yawon bude ido da ke gunduman Brong a Hafo da ke tsakiyar Ghana. Itaciyar ta faɗawa wasu mutane ne da ke cikin tafki suna wanka a wannan wurin yawon bude ido. Ko ba ga mutane 18 da suka mutu, hawa kuma an kai wasu 20 asibiti domin misu magani, inji Desmond Owusu Bwangpang wanda jami'in 'yan sanda ne. Yawancin waɗanda suka mutu dai galibi ɗalibai ne daga makarantar Wenchi Methodist Secondary School da ɗaliban jami'ar samar da makamashi da albarkatun ƙasa, wato University of Energy and Natural Resources. Kintapo ya ce an fara binciken musabbin aukuwan faɗuwar wannan itaciya, amma dai bayanan farko ya nuna cewa ikon Allah ne.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi marhaban lale da Prime Minister Iraki da tawagarsa a fadar White House jiya Litini. Dalilin wannan ziyarar ku ita ce yadda ƙasashen biyu za su haɗa hannu domin su yaƙi 'yan ƙungiyar IS da ke arewacin Iraki. Lokacin da aka fara tattaunawa, Shugaba Trump ya yaba wa gwamnatin ta ƙasar Iraki saboda ƙoƙarin da take yi domin fuskantar masu tsauraran ra'ayin na addini. Kana ya faɗa ma Prime Minister Haidar Al-Abadi cewa yana fata za su cimma matsaya a kan ratar da aka samu, wadda ƙungiyar IS ta haddasa lokacin da ta ƙwace ikon wurare mafi yawa a arewaci da kudancin Iraki a shekara ta 2014. Trump ya ce wajibi ne mu samar da wata hanya kwakwara domin babban abinda za mu sa gaba shine ganin mun fatattaki kungiyar IS. Shugaban na Amurka ya bayyana damuwarsa kan yadda Amurka ta janye sojojinta daga Mosul da kuma wasu sassan Iraki a shekara ta 2011. Ya ce shawarar da aka yanke tun a shekarar 2008 kuma gwamnatin shugaba Obama ta aiwatar bayan an cimma yarjejeniya tsakanin Iraki da Amurka, amma kuma ta janye bayan da aka gaza cimma matsaya akan kariya daga hukuma ga sojojin Amurka da wasu 'yan kwantiragi. Shugaba Trump ya ce bai kamata a ce mun fita daga wannan yarjejeniyar ba. in haka ne ma to me yasa aka yi ta tun farko?
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Daga yanzu fasinjoji da za su shigo jirgin saman kasashen gabas da tsakiya da arewacin Afirka zuwa nan Amurka ba za a bar su shiga jirgin da kananan kwamfuta ba da wasu na'urorin sarrafawa irin na zamani. Jiya Litinin ne kamfanin jirgin saman Royal Jordanian Airline da haɗin gwiwar kamfanin dillancin labaran ƙasar Saudi Arabia suka ba da sanarwa, kuma suka ce sanarwar za ta fara aiki ne a yau dinnan Talata. A cikin sakon da aka aike da shi ta shafin Twitter, kamfanin jirgin na Royal Jordanian Airline ya bayyana cewa za a hana duk wani fasinja da ke dauke da karamar kwamfuta ko kuma ta karamar na'urar sarrafawa shiga jirgin da zai zo nan Amurka. Hakan kuma yana bisa roƙon da mahukuntan ƙasar ta Amurka suka yi. Cikin waɗanda wannan abin ya shafa ko har da waɗanda za su bi ta ƙasar Canada kafin su shigo nan Amurka. Sai dai kuma tuni aka share wannan sakon a shafin Twitter inda aka aike da shi. Amma cikin abin da aka yi hanni da su ba su hada da wayar hannu ta salula ba, ko kuma na'urar da take nasaba da asibiti ko kuma jinya, amma kwamfutocin hannu wato laptop da kuma kwamfutar wasan yara da kamarar daukan hoto. Haka kuma za a kwankwance dukkan na'urar waɗannan na'urorin wajen binciken jikunan matafiyan. Sai dai jiragen Amurka ba su cikin rukunin waɗannan jiragen da aka hana fasinjojin su daukan waɗannan abubuwan, domin ko ba su tsayawa a kowace ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen. Sai dai ba wanda ya san dalilin yin hakan, kuma mai magana da ma'aikatan tsaron cikin gidan Amurka David Lampan ya ƙi ya ce uffan game da wannan batu. Haka ita ma ma'aikatar sufuri ta tsaro ta ƙi ta ce wani abu game da dalilin ɗaukan wannan mataki.
Wani jirgi dauke da mutane sama da 20 ya fadi a birnin Wau dake kasar Sudan ta Kudu, kuma mutanen da ke ciki sun samu raunuka amma ba mutuwa. Kamfanin jirgin na South Sudan Supreme Airline ya ce mutane 21 da ke cikin jirgin duk sun tsira da ransu, sai dai suna wani asibiti na Wau domin karɓan magani. Wani injiniya a filin jirgin sama na Wau mai suna Paul Charles ya ce jirgin ya yi ƙoƙarin sauka ne a lokacin da yanayi bai da kyau, amma sai ya karo da wata babbar mota da ke tsaye kan hanyar saukar tasa. Charles ya ce direban jirgin ya bayyana cewa bai ganin wuri sosai a kan hanyar saukar tasa, sai dai jirgin ya kama da wuta sa'ilin da ya yi wannan mummunar saukar. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar ta Wau, Mr. Bona Gaudesensio, ya tabbatar cewa mutanen da ke cikin jirgin sun samu rauni, amma kuma bai yi wani ƙarin haske ba game da halin da suke ciki. Sai dai ya shaka cewa bai wuce sa'a 1 zuwa 2 ba da aka kai mutanen asibiti. Idan mun tantance halin da suke ciki, za mu sanar da mutane ta kafar labarai. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara da zangon a jamhuriyar Niger, inda hukumomi suka yi ƙarin haske game da kafa dokar ta ɓaci a sassan ƙasar. Haruna Mamman Baƙo gare ka.
To, ba amincewar majalisar dokokin kasar Niger na ayyana dokar ta ɓaci a karo na farko a waɗansu yankunan jihar Tawa da ke huskantar hare-haren sarakanoke na 'yan ta'addar kasar Mali a iyakokin Niger da Mali din a ɓangaren wannan jihar ta Tawa. Abinda ya shahi gundumomi kamar irin su Tilliya da Tasara, gwamnan jihar Tawa Musa Abdurrahman ya jagoranci taron majalisar tsaro ta jiha tare da halartar shugabannin gundumomin yankunan da karta bacin ta shafa, haka zalika da shugabannin rundunonin tsaro na jihar Tawa. Kuma a cikin waɗannan gundumomin an hana zirga-zirga ababen hawa daga karfe 8 na dare zuwa karfe 6 da rabi na safe, inda ba tare da izinin shugabannin gundumomin ba. Haka ma jami'an tsaro na yayin bincike a ko ina cikin dare ko cikin rana. Haka zalika duk wanda ke rike da bindiga an nemi da ya je ra'in kansa
rika bindigan nan wa jami'an tsaro a waɗannan yankunan. Gwamnan jihar Tawa Musa Abdurrahman na cewa gurbe waɗansu kasuwanni da ke kan iyakar Nijar da Mali bangaren wannan jihar ta Tawa, saboda sun kasance masu hatsarin gaske, domin ta wannan hanyar za mu kawo wa jama'ar waɗannan wuraren cikakken kwanciyar hankali. A cewar Jibace Mago, memba na kungiyoyin fararen hula janguriyar Nijar, suna fatan wannan abin ya zamanto alheri wa jama'ar waɗannan yankunan.
Kowa ɗan Nijar ya san abin da aka nan gani, kuma mai hata Ubangijin Allah wanga abin zama abin alheri a samu shi wanga tashi hankali na 'yan ta'addanci da aka nan gani a samu a magance shi. In ka ɗauko su tun da yankin Talabiyar, duk abin da ya adarci har ya zo dangana ga Tawa, ka gane shi zo haushin difa.
Su dai hukumomin na janguriyar Nijar sun bayyana cewa ayyana dokar ta ɓaci a waɗansu wuraren an yi shi ne domin wanzar da zaman lafiya tare da kawo jama'ar waɗannan yankunan kwanciyar hankali da wamamiya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a janguriyar Nijar.
To a gaida na Kwanni, kafin mu ci gaba ga wannan.
كلموه قولوا له وفي غيابه كم شكي وبحياتي
An ce taɓa kiɗi, taɓa karatu, kamar yadda aka ji ana ci gaba da taƙaddama kan gayyatar shugaban hukumar kwastam kanar Hamid Ali Murabus da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi. Madina Dauda, gare ki.
Har yanzu tsuguno bai ƙare ba a game da batun gayyatar shugaban hukumar kwastam kanar Hamid Ali mai ritaya zuwa Majalisar Dattawa. Domin tsohon shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan, Sanata Alin Dume, ya ce yana da niyyar shigar da ƙara a kansa a game da wata doka da ya bullo da ita da yake so a biya kuɗin fito a dukkan motoci da ake da su a ƙasar nan ko mun tsufan su, wani abu da Alin Dume ya ce ya sabawa alƙawarin da suka yi wa al'umman ƙasa.
Hannina ne mai lawyer, zamu zan kai shi kotu a madadin jama'a don jama'a su kokanta. To amma kuma sai su senatoci mu san majalisar dattawa kuma mun kauce kaucewan shi ne, maimakon mu yi abin da ya dami jama'a, mun je muna magana uniform. Sa kayan sarki ba shi ne aiki ba, kamar yadda shi ma ya faɗa.
An ce bita da kulle kuka yi masa saboda ya kama motar. Ko 'yan majalisar dattawa saboda ya kama motar shugaban majalisar dattawa.
Ki daina haɗa mu gaba ɗaya. Ni maganan motar shugaban majalisar dattawa ma, ni ma karantawa na yi a jarida, ina mamaki. A sai ma abin da ya kawo maganan kenan. To kuma ni ɗaya daga cikin abin da gaskiya bana yadda da shi, inda za a zo a maida majalisa kamar fadan wani da wani ne. A yanzu yadda ake, kowa ya fara gani cewa majalisar dattawa ya zama kamar majalisar sarakai da dino. Kuma dattawan da suke zama a wurin sun gani su ne wanda suke ganin wulakanci. Akwai wanda suka fi ni a cikin majalisar nan, amma sun zona suna kallo wai don a sunan a zona lafiya. Sun wulakanta matsayin majalisar dattawa, sun zama yato kamar ƴaƴan gidan wani. Me yasa ba za su faɗi ra'ayinsu ba? Aje a yi abin da aka ga dama, amma a san cewa kai baka ciki kuma ra'ayinka daban.
Shi kuwa Sanata Kabiru Marafan Gusau ya ce yana goyon bayan matakin da majalisa ta ɗauka a kan shugaban hukumar kwastam ɗin, domin idan an duba da kyau majalisar dattawa tana aikinta ne.
Ko mun kira ka mun ce maka abin nan, ƴan Najeriya suna cikin matsatsi. Shugabanninmu suka kira ka suka ce wani maganan nan ba ta mu da kai bane ba. Abin da ya dami ƴan Najeriya, wannan doka ta yi tsanani da yawa, don Allah ka jaye ta mai magana. Ka je ka faɗi haka nan, mu gobe za mu tsaya maka gaban sanatocin nan mu ce a sasanta a san yadda za a yi. Ka rubuto mana wai takarda wai ka ce wai saboda unnecessary tension. Abin da ya saki ƴan Najeriya shi ne unnecessary, wannan bai daidai ba. So yana da kyau shugaban kwastam ya mutunta mu, ya sani matsayin da muke a nan, Allah ne ya kai mu. Matsayin da yake, Allah ne ya kai shi. Ya girma matsayin shi, ya girma namu, sai kenan, sai kowa zauna lafiya.
Duk da cewa wannan batu ya raba kawunan 'yan majalisar dattawan, ƙwararru na cewa karɓan kuɗin fito ita ce mafita a tarayyar Najeriya. Muddin tana son zama ƙasar da za ta yi dogaro da kanta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wani haka yake a kuma gaida Madina, sai kuma jihar Borno, inda wata ƙungiyar tabbatar da zaman lafiya da ci gaba ke kiran 'yan Boko Haram su mayar da wukar. Haruna Dauda, gare ka.
Wata gidauniyar da ke fafutukan zaman lafiya a jihar Borno da ake kira Kaltun Foundation for Peace sun kira ga yayin kungiyar Boko Haram da siyo Allah su watsar da makaman su su kuma shigo cikin jama'a dan a cigaba da zaman lafiya a jihar da ma kasa baki daya. Shugaban wannan gidauniya Malama Kaltun Muhammad ne da ta yi wannan kiran a wani taron manema labaru suka kira a garin Maiduguri a jiya. Wanda ta ce wannan shine mafita na tabbatar da zaman lafiya mai daurewa a kasa baki daya. Ta ce wannan sako ne ga bangarorin guda biyu da bangaren Abu Mansur Al-Barnawi da kuma na Abubakar Shekau cewa babu abin da zai canza mulkin kasar nan ko kuma kundin tsarin mulkin kasar nan kamar yadda aka shimfida. Tace arsashe da bumabumai ba za su canza yadda ake gudanar da mulkin kasar nan ba, don haka dole ne su rusu rugumin zanta zaman lafiya don kasa ta ci gaba. Malama Kaltum ta kuma yaba wa rundunar sojan kasar game da irin nasaran da suke samu na kakkabe yayin kungiyar Boko Haram din. Tace akwai kuma bukatan dukkanin yan Najeriya da suka yi rahoton wani abin da suka gani ko kuma suke zato na cutar da mutane ne ga hukumomin tsaro don kare su daga fadawa cikin hatsari. Shugaban gidauniyar Kaltum Muhammad ta kuma yi min karin haske game da wannan taron da suka kira kamar haka.
Wannan taron shine domin fadakarwa ga mutane da al'umman mu. Yana kasancewa wasu irin cikin al'umman mu taimakon su taimaka kawo zaman lafiya sai suke bin baya hanyar baya su je su taimaka ma yauwa. Abinda ya bamu kwarin gwiwa shine tsoron Allah na farko, na biyu kuma son mu samu zaman lafiya ne, domin yanzu kowa dai a matsayi yake, kowa a takure. Idan ka lura yanayin kasan ma dai zace ko kuma nan arewa mo especially Maiduguri na kowa da irin kawai managing rayuwa, irin kowa a tsorace rayuwan shine to ne.
To kamar me ne kuke so ku cimma ne banda kamar batun zaman lafiya da sauransu, kuma akwai abin da ku sa a gaba wanda gudanarwa ku za su dinga gudanarwa a wannan jaha?
Sosai akwai su.
Kamar me ne me kenan?
Kamar su kula da ƴan gudun hijiran haka, ilmantar da su, samun ma matasa ma aiki haka, irin aiki ba wai dai aikin gwamnati ba, irin na hannu ko wani abu haka, duk muna da shirin haka.
Kamar wani tabbaci kuke da shi cewa ana samun irin waɗannan mutane da ke marama yayin kungiyar Boko Haram baya?
Dalilin da yasa muka faɗi haka, ta bakin jami'an tsaro mu muke amfani, da bakin su muke amfani da shi, saboda ba zai haka kawai mu je mu yi abu mu kadai ba. Amin wasu talauci ne ke sa su abubuwa irin yake faruwa haka, wasu kuma rashin ilimi, irin dai a ƙara gwiwa, a ƙara ƙarfin gwiwa da kuma addu'a.
Muhammad Badugula wanda ya director ne a wannan gidauniya, wanda yace yanzu kuma abin da su mai da hankali akai shine ilimin mata.
A cikin shirin mu kuma akwai shirin da muka tanada ma yara mata ko kuwa mata da dai ko da ma shekarun su ya wuce wanda suna so su je makaranta ba su samu daman zuwa ba, ko ta wurin fannin kuɗi ko wani abu da ya sa su dai. Yanzu muna yi musu tanadi, zamu samu wuri, mu samu aji da za su na zuwa kyauta, mu zamu dauki malaman mu da za su koyar da su.
Muhammad Madubula mai kenan ɗaya daga cikin daraktocin gidauniyar wandon zaman lafiya na Kaltun Foundation ke bayani a wani taron manema labaru suka kirawo na tabbatar da zaman lafiya a jihar Borno da ma kasa baki daya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To ga da dan mutan biyu, yanzu kuma bari mu garzaya jamhuriyar Niger, inda Sulaiman Munna Barma zai gabatar mana da sharhin jaridun kasar.
Da jaridar Le Republicain sharhin na wannan maku zai soma, wacce ta zo da wani labarin da ke cewa kasar China ta bayyana fatan shiga cikin harkokin tsare-tsaren shimfiɗa bututun ɗanyen mai daga Nijar zuwa Najeriya. Kamar yadda wata sanarwar hukumomin China ta bayyana, jaridar ta ce a baya-bayan nan jakadan kasar China a Nijar, Zhang Lijun, ya sake nanata wannan magana da ya ce sun tantauna a kanta da Prime Minister Brigitte Fini. Yayin da a ɗaya gefe Minista Man Fetur Fumakwai Gado ya sanar cewa kamfanin CNPC ya amince ya ɗauki ɗawainiyar shimfiɗa wannan bututu mai tsawon kilomita 1000 daga rijiyoyin man a Gadem zuwa matatar Kaduna, a wani yunkurin magance illolin da tsagerin Niger Delta ke haddasa wa sha'anin jigilar mai zuwa arewacin Najeriya, matakin da ka iya warware matsalar man fetur a baki ɗayan arewa, a faɗar Malam Muhammad Lawal, wani jami'in kamfanin NNPC wanne jaridar Guardian ta ambato, inji jaridar Le Republicain. Jaridar La Rue de l'Histoire cewa take kasar Japan ta tallafawa Niger da wasu kuɗaɗen sefa sama da miliyan 1000 waɗanda za a yi amfani da su a fannin tsaro, musamman abin da ya shafi ƙarawa kwamitocin tsaro ilimi a matakin jihohi da gundumomi, sai kuma abin da ya shafi maganar canza yawo da tuntuɓa don tabbatar da kwanciyar hankali tsakanin mazauna karkara. Jaridar ta kara da cewa a yayin saka hannu akan yarjejeniyar bayar da wannan tallafi, kasar ta Japan ta kyautata fatan wannan aiki zai taimaka a ƙara samun yarda da juna tsakanin jami'an tsaro da talakawan da suke yi wa aikin tsaro. Le Nouveau Républicain ta ruwaito cewa ƙungiyoyin fararen kula sun buƙaci a gudanar da binciken kwakwaf don gano gaskiyar lamari game da maganar kuɗaɗen da hukumomi ke cewa suna kashewa fannin tsaro. A wata sanarwar da suka fitar, ƙungiyoyin da suka nuna wannan buƙata sun ce ba su gane ba an yi yamma da kare, domin a yadda ma'aikanta ke ikirarin kashewa al'amuran tsaro maƙudan kuɗaɗe, akwai ɗaurin kai sosai game da yadda 'yan ta'adda ke nasarar hallaka ɗimbin jama'a, akasari jami'an tsaro. Saboda haka suka ce ya zama wajibi a ƙara ƙarfafa matakan tsaro a wuraren da irin wannan ta'asa ke wakana, an ji jaridar Le Nouveau Républicain. Jaridar Le Sahel cewa take hukumomin kula da fannin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa sun aiwatar da gyaran huska wa dokokin ayyukan haƙar ma'adanai na gargajiya, bayan da aka gano cewa masu ayyukan tono ma'adanai na gudanar da aiki cikin wani yanayi na kara zube. Aƙalla mutane 500,000 ne ke aikin haƙar ma'adanai a mahaƙar gargajiya sama da 200 da ake da su a jamhuriyar Nijar. Saboda haka hukumomi suka ga dacewar kwaskure dokar ayyukan haƙar ma'adanan gargajiya ta 1993, in ji Le Sahel. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Jama'a, in Allah ya hada wani da irin wannan ciwo, ba lallai bane mazinaci ne, ba lallai ya zama mai luwadi ba, yana iya dauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum yayi aka amfani da ita, ko irin sirinjin allurar nan, ko wajen karin jini da kyakkyawan niyya, larura kaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma yan hanyoyi daban. To wanda Allah ya hada da wannan ciwo, kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi, kar a dinga tsangwamarsa, kada a dinga la'antarsa, baka san yadda ya samu wannan ciwon ba. Kuma in ma ya samu ne ta mummunar hanya, tsakaninsa ne da Allah. In yayi istighfari, Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki, saboda tsakaninsa ne da Allah. Allah kuma ya masa gafara, ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa. Saboda jama'ar musulmi, zunubi wani shi'umin abu ne. In ka tozarta me yayi, Allah zai jarabce ka da abin. In ka yadda da abin da yake yi, kun yi tarayya cikin zunubi. In ka nuna shi kace ga me kaza kai da shi, Annabi kuma ya ce al-ghibatu ashaddu min az-zina, yi da mutum ya fi zina tsanani. Saboda haka ɗan uwana musulmi, duk wanda muka samu yana da wannan cuta, mi masa addu'a. Kai ma kana da baya, ka gode Allah da kai baka yi, ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi, ka gode wa Allah da 'ya'yanka ba sa yi, ka gode wa Allah da yayyanka ko kannanka ba sa yi, ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka ba ya yi. Assalamu alaikum.
Ustaz Tijjani Bala Ƙalarawi kenan.
To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
Wata mota dauke da bom ta kashe mutane 23, kana wasu 44 sun samu rauni a kudu maso yammacin Amil dake babban birnin Baghdad na kasar Iraki, inji wani jami'in kasar ta Iraki. Sai dai ba wanda ya dauki alhakin aikata wannan danyen aiki da ya faru jiya Litinin da yamma. Amma kuma kungiyar IS ta sha kai irin wannan harin a Baghdad da ma wasu birane, musamman ganin yadda aka rage mata karfi a birnin Mosul da da yake karkashin ta. Wannan lamari dai ya faru ne da karfe 4 na yammacin jiya, kuma lokacin da yake mutane suna yawan wuri ne da mutane suke yawan kai da komo a inda wannan abu ya faru.
To jama'a nan muka kammala shirye-shirye mu na wannan lokacin yanzu amadadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman ma shi Ladan Ibrahim Ayawa da ya tani da wanda ya hada mana sautin Mr. Salamon Abo da kuma injiniya mu wato Jan Alison ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.